الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي الله تبارك وتعالى بديا لذلك دعوت موانا فقوات وما يو أنا شاء تقص من نجوكو جا وطن رمضان إجراءات رضا الله صلى الله عليه وسلم دول إعادة دبي فضو دا أربعين دا بقي ana kuma daidai da watan uku ne yanzu ko bakwai ga watan uku ga watan ko bakwai ga watan uku ne ko wato miladiya ta azabi isa shi ne 2025 2026. Muna yi wa Allah godiya kuma bayan wannan muna yi ma baki da suka zo wannan guri barka da zuwa dan ina da shekara kusan 26 ana wannan abu, amma dai ban taɓa tsammanin wata hukuma ta zo wannan guri domin ta isar da wasu saƙonni ba a wannan karan. Na gama da muku godiya ƙwarai da wannan tunani, kuma abin da ya kawo su shi ne za su faɗakar dangane da abin da ya shafi shaye-shaye. Kuma a halin da muke ciki a yanzu, shaye-shayen kusan yanzu ya zama babu mata babu maza. Da abinda aka sani maza su cikin sha matasa, amma yanzu mata suna sha, yanzu kuma ana samun yan kwaya a cikin su. Abin ya lalace ke nan, wala ma daga matan musulun lalace to mun lalace gaba ɗaya. Matan nan da ake kallo in sun gyaru shi ne za mu samu sauki, ba idan suka lalace to shi ke nan. Akwai wanda za ta iya sa mijin tsayayi abin da ba haka yake so ba saboda tasiri da Allah ya bata, amma kuma ana samu abubuwa su mata taɓarɓarewa. Ko a wajen da nake zuwa su bindikansu, muna zuwa muna ga'idin mutane idan an kamo su, na gangama ta haka kawai sai ga kawai a nan ɗin ma wata kamar abuge take a lokacin ma. To hankali ya ɓata tunkazo kuma dole abu ba zai yi kyau ba. To da haka ni a ra'ayina za su ci lokaci su baje kolin su faɗi abubuwa, ko kuma abinda muke nema a wajen ku shi ne ba wai kawai su wahalar da kansu su kona mansu su zo su wahalar da kansu kuma su muku bayanai ba ji za ku ba, domin galibi kuna da wannan al'ada. Yau abinda ake muku cikin shekara 20 da wani abu da hankali kuke mai rama da wasu sun zama malamai a cikin, wallahi ba sai an zo ana muku wani abu kaza da kaza ba. To amma babu ko kuna da sakaci irin naku, to ya kamata ya zama to cewa a gyara wannan sakacin, al'ummar mu ta zama to faɗakakkiyar al'umma. Kuma duk abin da ka sha kada ka ɗauka zai yi maka wato amfanin da kake tsammani. Akwai wanda suke sha saboda talauci, akwai waɗanda suke sha don su yi abin da suke son aikatawa, akwai waɗanda suke sha saboda suke ganin tashin hankali, suna ganin kamar wannan abu zai kwantar musu da hankali, ba zai kwantar da hankali ba. Don haka mu abin da za mu ɗan yi yanzu ba zai yi yawa ba. Ni zan so su yi bayanansu yadda duk suke so, wannan shi ne abin da ya kamata. Ba su dama tun da rana ɗaya ce kuma ta fanni ne. inda ba a ce sun samu ne da a ce sun samu ne da rediyo ya jona wannan program da live ya shiga ko'ina ba don komai ba saboda halin da muke ciki akwai bukatar a wayar da kan mutane sosai a kan wannan. So in ba kumanta ba za mu tashi ne a kan wato a kan kira na wato kira na abin da goma sha bakwai har yanzu a cikin surat Ali Imran aya ta 156. Ubangiji ya kira yi mutane kuma ya kira masu imani ya ce ya yi hallabina amanu la takunu kallabina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ard aw kanu ghurran law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Wannan aya ta zo ne a ƙarshen gwagwarmaya da ta faru na wato yankin Uhud wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarinsa a cikin wannan sura ta Ali Imran. Ubangiji ya kirayi kadai masu imani ne kamar yadda muka sha gaya muku cewa in ka ji an kira masu imani ba a kira sauran mutane ba ko ɗayan biyu ne zai faru ko dai Allah tabaraka wa ta'ala zai umarnin a yi kaza domin ya san akwai masu yi masa ɗa'a waɗanda za su yarda da shi ko kuma wato Allah ya hana wani abu saboda ya san akwai masu yi masa ɗa'a kuma za su faru. Wannan shi yasa ake keɓance kiran masu imani kaɗai ko a ƙasa yanzu misali zan ba da misali in gwamnati ta kafa doka to ta san akwai masu yi masa ɗa'a a kan dokar saboda sun aminta da ita akwai kuma waɗanda su ba za su bi dokar ba amma purpose na sa dokar shi ne kowa ya bi wannan dokar saboda bin dokar shi ne zai iya ba ka zaman lafiya da gwamnati shi ne zai ba ka zaman lafiya da ma'aikatan da suke tsare wannan doka. Amma idan ɗan adam ya zamanto an kira shi ko an saka masa doka bai bi ba kuma wannan sai dai ya jira hukunci to haka yake a wajen Ubangiji din ma Allah in ya saka doka duk wanda ya bi dokar to zai samu zaman lafiya da Allah wanda kuma ya ce ba zai bi ta ba to in bai ga rashin zaman lafiya a wannan duniyar ba bayan mutuwa zai iya ganin wannan sakamakon abu. Sau da ka anan Allah ya kirayi masu imani ya ce ya ku masu imani la takunu kallazina kafaru kada ku zama kamar waɗanda suka kafirce suka bijire a kan dokar da Allah ya kafa kar ka yadda ka zama kamar haka. Sau daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kira mai imani shi ne mai imanin ya aminta da faɗin Allah sai aka ce kada ka zama kamar wanda ya bijire ya kafirce. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka shari'ar sa ne domin ya gyara ƙasa ya faɗa a wasu ayoyin cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi mun barna a cikin ƙasa bayan wato na gyara ƙasa ta wani dishi wannan ƙasar ya shimfiɗa ta ya yi mata tsirrai da duk abin da ɗan adam yake buƙata sannan daga baya ya zo ya kafa ɗan adam a cikin ƙasar to sai Allah ya ce masa na yi ƙasar nan na saka mata arziki yanzu misali ko ƴaƴan itatuwa da muke sha da sauran duk abin da ka sani muke amfana da su ba mu ne muka yi application muka tura mu Ubangiji a kan cewa yanzu mun zo duniya amma muna son sai a yi mana lemo da su ayaba da gwaiba da ƴaƴan itatuwa mu sha ba wanda ya wannan application ɗin kowa ta ce ya gani. Allah ya halicci waɗannan abubuwa don me don ku ji daɗi a gefen dabbobi ya yi muku su awakai su tumaki su shanu su raƙuma duka wasu hawo wasu kuji duk na tanabi waɗannan abubuwa a ƙasata sa'an nan bayan wannan a ruwa na tanabi kifaye nau'i iri daban-daban a kan tudu na tanabi tsuntsaye irin su zabi irin su kaji irin su waye duk na yi wannan ba wanda ya saka ni a cikin ku kuma na yi su don ku da muka zo wannan duniyar sai Allah ya ce wa sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min na kore muku duk waɗannan abubuwan da suke cikin ƙasa domin ku je ku ji daɗi da su sai ce kar ku yi mun barna to jama'a yanzu idan an kula barnar da ake ta jawo an rasa wasu albarkatu da yawa a bayan ƙasa barna zunubanmu sun sa wasu albarkatun bayan ƙasa mun rasa su sannan ma ba baiwa wannan ba abinda Allah ya halatta mana mu ji daɗi na 'ya'yan itace na dabbobi na nama na wane ne na tsirrai iri daban-daban Allah ya ce duka mu ci wannan halal ne kuma zai taimaki lafiyar mu amma sai ga shi mun zo mun ki cin abin da aka halatta mana sai muna neman abin da aka haramta mana yanzu an samu wasu malaje suna ta yaƙi da abin da aka haramta mana misali Allah ya ɗan adam da hankali idan babu hankali to duk wannan abin da mu iya kona shi a nan mun da ki juna mu yi kashe kashe mu wato wannan kwanan sai kare yau ba aikin hankali bane shi yasa wannan hankali ya zama to bai da mizani na tayi na shi da in ya lalace za ka je ka saye shi a kasuwa babu shi amma ka ga riga in ta mutu za ka iya zuwa ka saya haka ne ko in kana neman a kifi in baka ka iya kamawa za ka je ka saya dabbobin nan duka za ka iya zuwa ka saya idan babu ba ka da shi ana sayarwa duk wani abin da ka sani Allah ya tanada a ƙasar nan ana iya sayarwa amma kun san abin da har yau da kimiyya da duk abin da ake da su ba su iya yin sa kuma aka saka shi a kasuwa ba ana sai da shi shine hankali ba a sai da shi ko wannan intelligent da ake kira AI shi ne kowa ne to ko shi yanzu ai ba da hankali kawai remote ne ake yin sa ai ta remote din ne da aka ga dama to idan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin abubuwan da ya yi ma dan adam sai ya haramta wato dukkan abin da zai taba maka hankali sai Allah ya haramta shi duk abin da ka sani zai taba hankalin dan adam ina so in yi abin da saboda zuwan waɗannan mutane ya kamata a fito muku da abubuwan kafin su zo su yi magana duk abin da kuka sani wanda zai taba hankalin dan adam Allah ya haramta shi saboda hankali wani abu ne wanda shi Allah ya gina ibadar akan hankali to ku ba ta guri mana wannan da shekaru haka ba mai tashi kuna zaune kuna kallanta ai shekaru kan ababen girmamawa ne ko ni da za ta iya zama abuna ne ku zo ta zauna wannan amma kawai kuna tsaye kuna kallanta wato yanzu da babban muku magana ba haka za ku ba ta ke ne ga shekaru ga komai saboda haka dole duk abin da zai taba hankali sai Allah ya haramta shi ba don kowai ba domin ya tsare hankalin dan adam ya haramta giya saboda ya tsare hankalin dan adam amma ya halatta maka ka sha tsumi ko yanzu ba ga shi ana shan su fara wasu wane ne da sauransu ba amma ya haramta duk abin da zai taba hankalin dan adam saboda hankali a kanka ne Allah ya yi jinin shari'arsa ke saba na daga annabi yana cewa an ɗauke alƙalamin shari'a a kan nau'in mutane uku wanda ya yi barci kafin shi ma ba a cikin abin da ninsa ba domin duk wani tunani na sayan biya tsaya ya yi shiru yana barci haka yaro kan kanni kafin ya balaga. Haka kuma mahaukaci wanda haukansa ta tashi, waɗannan guda uku an ɗauke musu wani abu na takalmi. To amma yanzu sai ya zamanto cewa wannan hankalin ana wasa da shi, ana masa shaye-shayen da ba su kenan ba, suna lalatar da hankula. Kuma kamar yadda na gaya muku, har yau duk abin da Allah ya yi na ni'ima ana iya zuwa a saya, amma hankali ba a iya sayar ba. Idan ka riga ka haukace, kawai ka haukace ne, babu yadda za a yi. Har yanzu ba a yi shagunan sayar da hankali ba, saboda ka hankalinka ya tabu, sai ya zo a shiga shago a ce to ai dama asalin hankalinsa 002 ne, da aka muna neman science 002. An yi wannan? Ai ba za a yi ba. Ba a yi ba ko ba za a yi ba. Sau da ayin hankalin masu kunna ganin aikinsa ake yi. Amma yanzu inda likita zai bude ɗan adam ya fasa shi, ya tsatsaga shi, ya komai, duk gaɓoɓin da a iya ba su suna, wannan hannu ne, wannan kai ne, wannan hanci ne, wannan harshe ne, a cikin jikin ɗan adam in an fasa shi gaba ɗaya, ina wani abu da aka samu a tattare wanda ana kiransa hankali? To kaga ko likita kenan ba zai iya abun da kai ba. Amma kuma shi ba hankalin daga ya tabu za a iya gane ya tabu, don za su yi alamar hauka. Tataccen hankali da shi ake magana duk inda ake. In aikin gwamnati ne ana buƙatar tataccen hankali, a wajen bin Allah ana buƙatar tataccen hankali. Ko kai ɗan gidan sarki ne, sarauta ce ta haife ka, in dai hankalinka ya tabu ba za su baka sarautar ba. Ko za a baka? Ba zai yi ba. In ka fito takarar gwamna misali ana ganin ka, amma sai aka ce wannan ba yana ba ya da hankali ba, waye zai zaɓe ka? Za a zaɓi mahaukaci ne? Shi wannan hankali shi ne darajar komai. Don haka ɗan adam duk abin da ya zama za a tsare wannan hankalin, to a tsare shi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala a nan ya kira masu imani ya ce kada ku zama kamar waɗanda suka kafirta. Waɗanda suka kafirta suka ƙi bin Allah, to su ne ake kallon sun yi kama da mahaukaka. Domin yaya Allah zai halicci ɗan adam ya saka masa doka, kuma ɗan adam ya ƙi bin dokar ya bijire ma Allah? Ba hankali. Da yawa daga cikinmu nan in dai ba ƙwaya suka sha ba, to suna biyayya ne ga iyayensu. Idan uwa ta ce ba ta son abu, wannan ɗan in dai mai hankali ne ba ƙwaya yake sha ba, zai bi uwarsa, zai girmama uwa. Idan uba ya ce ba ya son abu, to hankali yana saka mai hankali ya ce to ba zai yi wannan abun ba. In uba ya ce yana son wannan abun, to hankali yana sa cewa wannan ɗan zai yi abin da uban yake so. Haka ne ko? Saboda hankali shi ne kenan matattarar dukkan abubuwa, kamar shi ne santa wanda ɗan adam yake yin abin da zai amfane shi, yake ƙin yin abin da zai cutar da shi. Da hankali ake yin wannan. To da zarar ka sha abin bugarwa, to sai a yi yaya. Kar kuma ta yanzu duk kashe-kashen da muke kallo ana yi, da rashin bin doka da ake tushensa, idan ka bi za ka samu daga wannan ƙwayar yake tasowa, daga nan yake tasowa. Ta yau al'umma ta lalace, ta kai matsayin da har matansu suna shan ƙwaya. Kuma abin takaici da baƙin ciki shi ne, wato inda za a kama su a kai su kotu, to za ka gansu kuma gobe sun fito. Ga sunan su sani da su kama za su yi wane ne, amma hukunci kuma ya gaga shi ne babbar matsala. To idan mahukunta ba za su hukunta ba, su aiko da wuya a daina. Kuna ji a labarbaru a ce ga wani ya kashe ubangiji ko? Ga wani kuma ya kashe uwarsa. kwaya ce na ga wani bidiyo yana dan zagayawa ga wani ya shaƙe mahaifinsa kuma mutane sun taru da kyar suka kwaci uban a hannunsa to wannan haifuwar mai amfani ta mai amfani ta to ku iyaye mata ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah Allah zai tambaye ku domin kuna da sakaci a kan ƴaƴan da kuka haifa wasu soyayya suke sa saboda son ƴaƴa to sai har ƴaƴa su lalace idan ba a yi sa'a ba kuna da ɗan wani abu a gidanku da gidan yana da wani hali to sai ku zama wani kun fi ƙarfin kuma a gaya muku gaskiya kuma ku kuke zuga ma a ta hukumomin ma a rena su saboda ku kuna jin kuɗin ku ne kuma kun isa amma Allah ya ɗauki ɗa ya ba ki ki rene shi a cikinki ki zo ki haife shi yana ƙaunarki har in za ki je anguwa sai ya yi kukan a tafi da shi har in kin tsaya sallah sai ya kwakwafi sallar da kike yi shi bai san me yake ba ya ga dai uwarsa kawai tana sunkuyawa tana tafiya sujjada shi bai san me yake ba amma zai yi wannan abun a matsayin ƙauna connection wanda yake mai ƙarfin gaske tsakaninsa da uwarsa yadda Allah ya haɗa amma abun takaici duk wannan abun misali za ki tafi anguwa me ta kuka ce sai an tafi da shi saboda shi ba ya son rabuwa da shi yanzu abin da ta koɗin nan yarinya ta farka tun da daddare bacci take ta farka tana tashi tana mummutsuka idanu haka kawai ina ba gurin amma ni ba da tambawa ta ce wa ina anti ita ba ma ruwan su fadari wai ina anti ka dubi wannan connection din da Allah ya haɗa wannan Allah ya miki wannan gatar amma kuma wai a haka take bacci take wai wani mai sai da baya da wani mai shan baya yanzu ya ɗauki ya aiki a tafi da kuma saboda ma shiriri ta take rubuta wannan takarda wai mutum yanke da addu'a wai akan yaro wai baya jin magana mu yau jima ya san mutu kunna ba ke ne kika yi sakacin ba na ki kika yi sakaci saboda wanda ya zamanto hatta fita in za ki fita yana kukan sai kin tafi da shi ya aka kika yi sakaci wani ya zo har yana shayar da shi kwaya ya koya masa kwaya wallahi kashi 80 cikin 100 na duk yaran da suke shan kwaya laifin iyayensu ne da gaske nake gaya muku laifin iyayensu ne kashi 80 a cikin 100 na laifin da ake aikatawa wallahi iyaye ku ne kuma ba wani koye-koye ku ne iya gaskiyar maganar ku ne kawai ku ne ba wani wanda yake bata muku yaya ku kuke bata kanku da kanku domin da Allah ya ba ki da cewa ya tarbiyyarsa yana kan ki yana kan babansa ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum tsiratar da kanku da ƴaƴanku wa ahlikum da ƴaƴa da matanku annan shine ku tsiratar da su wuta haka kuma zai zama cewa banza Allah ya ce kowane abin haihuwa da aka haife shi an haife shi ne a kan addini wata fitirar halitta mai kyawu illa anna abawahu sai dai iyayensa su mayar da shi ba Yahude ko ba Nasare ko ba Majusi iyaye ne ba ma su kunna wajen a maka tarbiyar yaran ka cewa wai gwamnati ke za ta rusa maka wannan kai ya kamata farko Allah ya dora kafin ka kai ki primary wajen malami ne kai bayan ka kai ki primary ne kai ne kake yi duk waɗannan ku ne da sakaci ko kuke wannan sakacin ƴaƴan suka zama to haka to wannan abu idan ba a shawo kansa ba za mu zama to har cikin gidajenmu za a rinka binmu ana kashe domin babu hankali tunda an ga wanda ya kashe uwarsa an ga wanda ya kashe ubansa to sai kai ne yanzu kawai don ka iya karatu ba zai kashe ka ba ya kashe ma ubansa ko kuma don kai ne kana da kuɗi kawai ba zai iya kashe ka ba ya kashe uwarsa to wani ayi ƙwayar ka take sakawa sun ku ji tsoron Allah ku riƙe ƴaƴanku da gaske ku ba su tarbiyyar da ya kamata daga ƙarshe ina zan ja hankalinku a kan wannan ibadar da muke wannan watan lokaci yana tafiya duk kwata-kwata sauran kwana 13 ne ko 15 azumin ya ƙare duka ana ta cewa zai zo wannan notice ne daga Ubangiji yana nuna mana cewa kwana suna karewa za mu mutu notice ne idan ba ki faɗaka ba har yanzu kina da wani burin shagalle a rayuwa ba ki tsaya kin bi Allah ba to watan yana nuna miki notice an yi kusan tafiya yaushe azumin ya zo ranar farko ba an zo an taru a nan bando ba yanzu ranar ta wuce wata mata sake wucewa wata mata sake wucewa kuma dukkan ranar da ta wuce ba za ta dawo ba a wajenka in ka ga ta dawo ranar tashin alkiyama ne za ka yi shaida a kanka cewa mai kai a ciki kuna da dama wasunku ga dama ni yanzu da na sabuwar da zai ajiye ni a gida ni gina mun ɗaki ya kawo fridge da wane ne duk ya ajiye mun ina cikin gida ina zaune kawo mun sabulu da wanka na wanka in yi wanka shafa mai in yi kwalliya zauna ina jiran sa ya kawo in ci ai da na samu wanda zai mun wannan hidimar sai ne ta zama na ita sallah ina karatun alkur'ani amma yanzu babbar matsalar ce yake zauna kawai arewa 24 duk wannan damar da Allah ya baki arewa 24 wannan tarbi da ake ja ana istighfari ma ke ba ruwan ki ne daga nan sai ki hau cacin watakila ma in ba sa'a ba da mijin wata amanar ma da aka baki kina ci a cikin wannan watan ki ji tsoron Allah ki ja ko ba ki ji ba ne ki ji tsoron Allah ki gyara zaman takewa ki ji tsoron Allah wannan lokaci kurewa yi ya kamata daidai irin wannan lokacin ku zaman to littafin Allah ne a gaban in ba ki iyawa akwai istighfari akwai salati akwai la ilaha illallah akwai tasbihi akwai takbiri kai ba ma wannan ba kai ta zama ma kana ta cewa Allah ka bani aljanna kai ta yi wannan Allah bani aljanna ki ta yi wannan auni ba hadisi annabi ya zai ce duk wanda ya roki aljanna sau uku aljanna ma za ta tsaya shi ne ma ba aljannar kanta za ta tsaya shi ne ma so ku tsaya akwai la haula wala quwwata maganin musifa ne kuma taska ce a ƙarƙashin taskar Ubangiji an ce tana da fa'ida wajen 90 da wani abu ƙaramin daga ciki shi ne ya raba ka da takaici da damuwa da ɓacin rai me ya rage da ba za ki ba amma kun cika ɗakunanku da abubuwan da ba za su muku amfani ba kuna kallon fina-finai kuna kallon darama mutum ya zauna tun asuba yana caji har sai cajinsa ya ƙare shi kuma wannan abun duk ba za ka iya samun sa a kyauta ba sai ka sai data shi zunubi dama in za ka yi shi sai ka tsaya yawa in za ka sha ƙwaya ma sai ka tsaya indiya za ta ja sai kafiya don ba su ba da ita kyauta zulubi ne amma in za ka ja ruwa watakila ba sai kafiya ba don wani ma zai iya san maka kaga halal kenan yadda ce a kyauta haka aiki amma duk abin da ya kaga in dai zulubi ne to sai ka saka masa kuɗi dan haka za ka sa datan ka kalla to ku ji tsoron Allah ku riƙe ibada a wannan lokaci da bayan wannan lokaci wannan shi ne abin da ya kamata ku yi sai kenan na biyu ku kula da ƴaƴanku wallahi ku sa idanu a kan ɗa babban arziki ne babban alheri ne ba ki san abin da kika haifa ba kar ki yi wasa ki bar shi ya lalace iyayenmu sun haife mu amma wallahi ba su karankan su ba su san abin da suka haifa ba daga baya suke gane me suka haifa haka ne ko ba haka ba to yanzu yaran da kika haifa abin da suka kika haifa ba sai kin yi tattalin sa ne za ki iya gane abin da kika haifa cewa ashe wani babban mutum kika haifa mai amfani a ƙasa to idan kika bar shi ya lalace kuma kin jawo ma ƙasar bala'i haka ne ko kin jawo ma ƙasar bala'i kin haifo ma ƙasar bala'i gashi kuma Allah ya riga ya yanke miki uzuri ya ce ni ba ban halitta shi a matsayin mahaukaci ba na halitta shi ne a matsayin mai kyakkyawar fitira mai hali na gari da sakacin kika lalace to za ki ɗauki wannan nauyin ku kula da ƴaƴanku ko jiya jama'ar Nasrul Islam sun gayyace mu a sun ziyarce mu a can tafsirinmu na FMC abinda suke cewa shi ne a faɗakar da iyaye cewa an yi kusa a kaɗa gangar siyasa an yi kusa wannan saƙo ne na jama'ar Nasrul Islam cewa an yi kusa a kaɗa gangar siyasa kuma gangar siyasa nan in an kaɗa ta ɗan gwamna baya zuwa ya taka rawa ɗan sarki ba za ka same shi ba duk ƴaƴan manyan malaman nan ba za ka same shi ba ƴaƴan masu kuɗi ba za ka same su ba to ƴaƴan suwaye masu yin rawa ku ne ai masu karɓar yin dalil ko ko ba ku ba ne ba ku ba ne idan an ce an yi yanke-yanke saboda an tafi kamfen an yi amfani da adduna ƴaƴan suwaye to daga nan wanda ma ya yi aka biyo tawagar tasa ba za su zo su yi yanke-yanken nan ba sai sun sha ne sai sun sha ƙwaya domin ku fitaccen hankali lafiyayye ba zai yarda da wannan ba so ku kula da ƴaƴanku in an kaɗa gangar ƴaƴanku ne ko da yake yanzu ku ma mun fara ganin kun fara zama kamar mahaukata yanzu saboda ku ma yanzu fitowa kuke a gidan rediyo abin da ya kawo ni na zo ne in yaba balina wayar da ita ma dole na zo ne in yaba balina wayar da ƙarfi da ya ji ku ma yanzu shi kenan yanzu an ce kun ce sai an yi da ku yanzu don Allah dama akwai namijin da za ka taɓa ganin ya yi wani abu ba da mata ba wani yanzu idan na tafi neman kuɗi na samun kuɗin nan wurin ma zan koma na tsakani da Allah amma kina ta tada hankalinki a banza kina cewa sai an yi da ke to ki biya mun lokacin da ake ban da ke in ban da shi ne shedan kawai ya zo ya gama da ku ki saba ma Allah ki saba ma kowa ki zo ki biya wa kina wai wani kan kuma a sha rana a yi zuba a haɗa guri ba ki samu komai ba wata uwar kuma na rantsa da Allah saboda ta tsaya tun farko akan ƴaƴanta wallahi ba za ta fito ranar ba kuma duk abin da take buƙatar sai an mata saboda ta kula da ƴaƴan ba ta san abin da kika haifa ba so kin yi watsi da abin da zai amfane ki kika zo kika kama abin da ba zai amfane ki ba mu yanzu iyayenmu da sauran ire-iren waɗanda na san muna tare da su ba abin da ba ka yi ma iyayenmu kuma iyayen ba sai sun fito ba wasu ma mota aka saya aka ajiye a kai su duk inda za a kai duk abin kuma ƴaƴan ne to ka je ka ga yadda suka sha wahala akan ƴaƴan saboda sun tsaya sun san yanzu me suka haifa amma ke yanzu auren ki shida kina da ƴaƴa biyu a dukurai dan gidan kuma ya fito daga arawa wane ne wane ne shi kuma daga burundi waye wane ne duk kin zagaye garin nan auren ma kin kike tsaya ki a gode yake za ki tsaya ki ba da tarbiya tsakani da Allah ba ki da gida guda ɗaya yanzu za ki tsaya ki ba da tarbiya to haka ba kuke to shikenan wata kila an yi kitimin yanzu ke ma kin kama hanyar airport ba ki taro wani saboda zai shigo gari ɗan siyasa ne sai kuma ga ɗanki ma na gurin da shi ma ya fito sai kuka me ya kawo ka mama to shikenan kun zama shiriri ta fa a haka za ku kare asarar fasana da yawa kuma a hakan watakila sai ki ji labarin da wani wanda ya fi shan kwaya ya fi karfinsu ya farda shi yanzu haka yana can in an yi za a ce to rastocin sun sauke shi an kai shi asibiti ku je ku neme shi a can haka ne ko ba haka ba ba ki da kuban da za ki masa jinya duk kun kare a shirin ta to ki rike shi mana in ya ga dama ko ba kudin ba ku zauna a gida lafiya kalau ga sana'o'i na iri daban-daban ba za ki dora ki yi ba wallahi ku kula ina gaya muku gaskiya ku kula da ƴaƴanku sai kun tsaya sannan Allah zai shirya muku amma ba za ki haifa ki je bar shi kenan duk wanda yake so ya zo ya ɗauka ba duk uwar da ta tsaya a kan ɗanta da addu'o'i da hana shi munanan abubuwa wallahi sai ta ci amfaninsa ba kuma ita kadai ba ƙasa ma sai ta ci amfaninsa ƙasa kuma kana zaune ma za a zo a neme ka mu yanzu muna zaune ake neman mu wallahi kana zaune sai an faɗa maka an nemo ka ke ɗin ba in kika tsaya a kan layin ke za a neme shi dole ka a tsaya ku tsaya ku kula na uku mazajen kunnen kokolin da su aure ibada ce ki daina wani falle-falle ko don Allah ya rike halitta mai kyau ko don kina duk kyau zai kare kyau zai kare yanzu ba gashi ba duk shekaru sun takura ne mutum ya zama dukkan gama ta fara tattarewa gaba dai ko ina gashi ya fito maka sai ya fari bayan da ka iya tafiya da kyan amma na san lokacin da nake shekara goma sha uku ko sha huɗu suna na ma yaro ne kyau wala haka suke kira ba amma yanzu waye zai dange shi yaro ne kyau ai sai ya ce wani tsoho ga jami'in ya fara ta gurgunewa ba haka ba to kada kyau ya zo yana yi wa sanar kiwanci da wannan za ki saba ma Allah zai tsare wallahi rayuwa yau da gobe Allah da ya haɗa mu da ita ita take zaman da ɗan adam yau da gobe yau da gobe dole sai ka zo tafiya da kyar zama da kyar shekaru haka suke amma idan ka aminta su ka alkinta shekarunka ka bi Allah to za ka ci amfani a shekar ƙarshe don haka mazajen kullum ku kula da su a wannan lokaci yi ta addu'a a kan yayin yi ta addu'a Allah ya sa a gama lafiya wannan rayuwar ita ya kamata a ɗauka a kula da wannan na ƙarshe ubangijinki da ya tsora miki aiki ki yi ƙoƙari ki kyautata masa aikin ina ba ki shawara Allah ya tsora miki ayyuka to ki yi ƙoƙarin ki kyautata aikin da ubangiji ya tsora ko gwamnati in ta baka aiki baka kyautata aikin ba za ku shirya da ita ba dan haka ubangiji ya tsora mana ayyuka kowa ya tsaya ya gyara wannan aikin don ya fuskanci Allah cikin sauki idan Allah ya saka ka aiki ya zo ya samu ba kai aikin ba kuma ga shi ka mutu yanzu ka zo wajensa ya za a yi akwai matsala babbar matsala ce a gurin saboda haka ku gyara aikin ku da Allah tsakanin ku da Allah sallolin nan rike su azumin ki rike karatun alkur'ani ki rike abinda kika iya ki ta yi istighfari kana hada ki da Allah ki zauna lafiya salatocin ki da zaki ba annabi tawassuli ne wanda zai hada ki da annabi la ilaha illallah kiriye mutuwa akan ta babban rabo ne saboda haka ku rike abubuwa ku yi abin da duk ya kamata ku gyara alaƙar ku da Ubangiji wannan shine zai taimake ki yanzu kana son mutum ma in ka buga masa waya bai dauka ba sai ka jin damuwa na yi ta bugawa bai dauka ba kuma shi ga shi baya kolin baka idan an kira shi ma ba zai abin nan ba to wannan dan adam ne abokinka amma kullun ana buga wa Ubangiji waya ki ta kokarin ki gyara alaƙar ki da shi saboda duk abin da kika roƙa zai yi karshe muna addu'a Allah ya shirya mu shiryar da ƴaƴanmu shiryar da gidajenmu ya mutu albarka tsofaffin cikinmu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa an gama lafiya a yi mutuwa ta shahada kuma muna roƙon Allah wannan ƙasar tamu Allah ka zaunar da ita lafiya muna da ƙalubale da yawa amma mu ba mu da cire hof a wajen Ubangiji muna da hof cewa Allah ba wani abun da ya zo da shi a duniya wanda yake tabbata in mulki kake za ka tafi in kuɗi kake samu za ka tafi in yabinta ne za komai da ka sani ba wanda yake tabbatuwa da wani awai din 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 wannan halin da muke ciki Allah zai canza shi muna da tsammani a gurin Ubangiji don haka Allah ya gyara mana ƙasar waɗanda suke jagoranci muna roƙon Allah ya taɓa zukatansu wajen su ji tausayin al'umma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk inda ake samun tashin hankali Allah ya kwantar da gurin ya kawo mana zaman lafiya gyara mana ƙasar mu zaunar da mu lafiya ya yi mana albarka za mu miƙa abubuwa na magana ga su waɗanda suka kawo mana ziyara don faɗakar da mu ina ganin kamar minti 20 da wani abu zai ishe su ko wani abu kuma da haka domin dama yawanci in mun fara 9:10 ne za mu tashi ko kuma in mun fara 10:30 to 11 da wani abu haka sai mu tashi to wannan shi ne saboda haka za mu bi abun magana ɗin zuwa gare su ni ne yanzu ina muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ala runa na ku bi ne ma ku ka tafi a wannan ai ina